gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, shirin yau da gobe ne shirin matasa. Ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger. A VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Hafiz Baballe
tare da ni Daula Salim.
Masu sauraro, a duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi, inda a yau ma 13 ga watan Nuwamba ta shekarar 2018 shirin namu na magana ne akan rawar da kimiyya ke takawa a ci gaban kasashen.
An koya ma mutane ko matasa wasu sana'o'i na kere-kere da kwamfutoci da irin kera radio da wasu abubuwa dai na kimiyya da fasaha.
Haka ne Hafiz, ka san duk ranar 10 ga watan Nuwamba ta kowace shekara ne Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin yin dubi ga harkokin kimiyya a duniya. Dan haka ne yau zamu tattauna akan yadda matasan nahiyar Afirka za su ƙara bunƙasa harkokin kimiyya.
Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce wace irin rawa kuke ganin matasa za su iya takawa wajen bunƙasa fannin kimiyya a ƙasashe masu tasowa musamman na nahiyar Afirka. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
To amsar mu ta farko a yau ta fito ne daga Prince Tasi Ibn Abdullah Azare, inda yake cewa yau da gobe shirin matasa hakika akwai sai dai gashi shugabanninmu ba sa ba mu ƙwarin gwiwa wajen mu yi hakan, domin zaka ga yaro yana da basira sosai amma ba shi da kayan aiki.
Sai amsar mu ta biyu ta fito daga Suleiman S. Fulani, inda yake assalamu alaikum yau da gobe, Allah sarki dan Afirka, Allah dai ya mana jagora. Na san da wuya ka ga wanda zai tallafa wa talaka wai dan ya ganshi da fasahar kere-kere da akwai wuya. Ku tashi lafiya masu gabatar da shirin yau da gobe.
To sai Aliyu Usman taka lafiya ce waye yau da gobe a basu tallafi kawai, ina ganin shine matasa masu hazaka suke nema a gurin gwamnatocin mu.
Sai amsar Abubakar Salisu Gozaki, inda yace matasa na iya bada gudunmuwar su a fannin kimiyya a kasashen nahiyar Afirka ta hanyar sa su a bangaren kimiyya ta fannin ba da magani da kuma sauransu.
Sai mai turare gwada bawa, inda yake cewa yau da gobe sai Allah gaskiya za su iya idan suka samu karfafawar gwamnati sannan su mai da hankali sosai.
Sai amsar Bashir Kansila mai tukunya Dirin Daji jihar Kebbi, yace salam yau da gobe mai ƙaryata boka. Kwarai da gaske akwai rawar da matasan nahiyar Afirka za su iya takawa wajen bunƙasa fannin kimiyya a ƙasashenmu masu tasowa. To amma sai dai da ruwan ciki ake jawo na rijiya, ma'ana sai gwamnatocinmu sun rinka tallafawa matasan.
Sai Riƙayya Usman Fariji Buwa, inda take cewa wata miyar sai a makwabta samun hanyoyin bunƙasa hanyar kimiyya ga matasan nahiyar Afirka da kamar wuya ganin yadda shugabanninmu na Afirka ba sa tallafawa matasa da kuma ba su jari ta hanyar da za su samu bunƙasa harkar kimiyya.
Sai amsar haɗin gwiwa da ta fito daga Muhammad Bako da Magaram da Harusu Alkanawi Goran Maji. Da farko dai dole sai gwamnatocin ƙasashenmu na Afirka sun yi da gaske wajen bunƙasa ilimi matasa sannan mu kuma sai mu dage da neman ilimi.
To sai Aminu fatakai ringin inda yace assalamu alaikum yau da gobe. Hakika matasa suna da rawar takawa a kowane fanni. Ya kamata su ƙara maida hankali zasu iya kawo sauyi sosai.
Sai amsar Luka Balarabe yace yau da gobe matasa na iya bunƙasa kasashen su ta fannin kimiya idan suka zama masu biyayya ga magabatansu da kuma kaucewa shaye-shaye da ya zama ruwan dare.
To Hafiz wannan sakon naka ne kai me gudanar da shirin kwaya ta narki.
Gaskiya ne.
To sai sakonmu na ƙarshe a yau inda ya fito daga Rabi'u Nuhu na Bukka inda yake cewa assalamu alaikum yau da gobe ikon Allah. Tabbas matasa za su iya taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa ilimin kimiyya a ƙasashenmu na Afirka matukar suka rungumi karatun zamani.
To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonnin naku.
To madalla bari mu ji tattaunawar wakilin sashen Hausa Zahraddin Sani a zauren muhawarar yau da gobe.
To jama'a masu sauraron mu barkamu da sake sadar da ku a cikin wannan shiri ne wanda sashen Hausa na murar Amurka ke kawo muku domin fadakar da matasa. A wannan sati wannan shiri ya karkata ne akan kowace irin rawa matasa za su taka a bangaren ilimin kimiyya da fasaha. A wannan zaure yau ina tare da
Maimunatu Hamza,
Salahuddin Isyaku,
Ibrahim Bala,
ni Zaruddin Sani Funto nake gabatar da wannan shiri. Malamai barkanku da wannan shiri namu na yau da gobe. To ya kake ganin ko akwai wata irin rawa da matasa za su iya taka a fannin ilimin kimiyya da fasaha musamman a kasashe masu tatuwa a wannan nahiya ta mu ta Afirka?
Kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar da wannan shiri, sunana Ibrahim Bala. Hakika matasa suna da muhimmiyar rawar da za su iya takawa dangane da kimiyya da fasaha a wannan kasashen mu masu tasowa musamman kasar mu ta Najeriya. Matasa su ne kashin baya na kowane bangare. Muka dau bangaren kimiyya da fasaha, matasan mu suna ba da gagarumar rawa ko kuma za su iya taka rawa a bangaren kimiyya da fasaha. Domin me? Duk inda matashi guda daya ya koyi kere-kere ko ya koyi wani kimiyya, to tamkar mutane akalla kamar guda 20 ko 30 za su yi amfana da irin wannan rawa ko irin wannan kimiyya ko fasaha da ya samu. So abinda muke bukata kawai anan mu samu tallafi daga wasu bangarori musamman in muka dauki bangaren gwamnati. Ya kamata gwamnati ta tallafa ma matasa wajen kimiyya da fasaha musamman aka dau bangaren kere-kere.
To baka ganin gwamnati tana tallafawa, kamar muna ganin gwamnati kila ta tsomo hannuwanta a cikin wannan kimiyya da fasaha.
Abinda muke so muke jawo hankalin gwamnati ta kara yadda take yi a da, sannan kuma iyayen yara ko kuma manyan mutane masu kuɗi ko kamfanoni su shigo hannu dumu-dumu a wannan bangare domin a tallafa ma matasa wajen wannan bangare.
To malama Maimuna, kin ji ta bakin malam Irabala wanda yake ta bayanin cewa akwai irin bangarori musamman na gwamnati da ya kamata su ma su tsomo hannuwansu domin wannan harka ta ilimin kimiyya da fasaha ga matasa ta ƙara haɓaka. Matsayinki na mace, ke me zaki ce dangane da waɗannan bayanai?
A matsayina na mace, ina tunanin ko iyayen yaran maybe idan sun samu ana dan nuna musu mahimmancin wannan kimiyya da fasahan nan, za su rinka dan tallafa ma yaran su, suna dan nuna musu abubuwan da ya kamata su dan rinka yi, yanda idan suka kawo abu ba za su rejecting din shi ba, za su dan yi encouraging din su. Idan suka nuna musu then sai su ce musu okay, to yanzu kuna iya zu koma makaranta ko ku koma inda kuke ganin za a iya taimaka muku. Idan aka taimaka muku daga makaranta, malamanku sun fi kowa sanin inda ya kamata su je da yanda za a yi abi, then sai a kawo gwamnati. Idan gwamnati suka shigo cikin al'amarin zai dan za a dan samu ci gaba sosai.
Kaji duk bayani daga bakin malama Maimuna wanda dai take ta bayanin dai ga su suma dai mata sun yunkuro akan irin wannan hidima ta ilimin kimiyya da fasaha. To matsayinka na matashi ga ilimin kimiyya da fasaha dai zaka ta ganin ana yin shi a kasashe daban-daban, To anan Najeriya matsayinka na matashi akwai wata rawa da kake ganin ku matasa za ku iya taka daga da wannan ilimi na kimiyya da fasaha?
Kwarai mako akwai rawa da zamu iya taka sosai mafi akasari kamar mutanen mu wanda ba su da aikin yi idan technology yayi yawa kasa mutane za su samu aikin yi wanda bai da aikin idan mutum daya koya kamar mutane da sun koya ne kuma zai kawo ci gaba a kasa a daina dogaro da gwamnati yin hakan zai saki zai rage radadi mutane su ringa tunanin gwamnati ba su aikin yi koko su ringa tunanin ka dogara da wani koko ka jira sai ka samu wani abu idan ka samu zaka iya jawo ɗan uwanka a jiki su zo su ma su koya har su koya musu a kawo ci gaba a kasa
to baka gana akwai wasu irin masu hannu da shuni musamman irin yankin ku da ka fito ba gani su ma suna da rawar da su taka ganin cewa idan suka taimaki mutum daya watakila al'umma ce suka taimaka
eh kwarai ku su ma suna da rawar da su taka musamman wanda suke tare da talakawa wanda suke tare da su wanda ba su da aikin yi a kusa da su idan suka jawo su a jiki suka nuna musu suka taimake su su ta musun taimaki al'umma ne kuma sun taimaki kasa sun kawo ci gaba a kasa
a malam ilabara matsayin ka na matashi ko akwai irin taron bita ko kuma taron ilimi haka na a ce an yi wani gangami na ilimin kimiyya da fasaha akwai wanda ka taba halarta kuwa
hakika na taba halartar wani gangami da aka yi na wayar da kan matasa dangane da ilimin kimiyya da fasaha akwai wani taro da na taba halarta a nan cikin birnin Katsina hakika mai girma gwamna ya yi kokari wajen hada wannan taro domin an koya ma mutane ko matasa wasu sana'o'i na kere-kere da kwamfutoci da irin kera rediyo da wasu abubuwa dai na kimiyya da fasaha wannan taro ya ilmantar kuma ya kawatar duk ɗan kadi wannan taro za ka ga matasa ne zunzurutun su gasu nan sun fi mutum 1000 wanda gwamnati bayan ta basu horo kuma ta basu tallafi ta basu kayan aiki ta basu jari wanda duk wanda aka ba wannan zai iya daukar wa'anda zai horar shi ma akalla mutum 10-10 to abin da nake kira anan shine ɗaiɗai kun mutane masu kuɗi da kamfanoni su ma su dan rika kafa wa'annan cibiyoyi na horar da matasa kimiyya da fasaha domin dogaro da kai kamar yadda kasashen duniya wanda suka ci gaba suke wannan ba su dogaro da aikin gwamnati sai dai kawai wani ma da ka bashi aikin gwamnati gara ka bude mai masana'anta ya ta yi rika kere-keren shi
ma'anan jihar Katsina naga akwai wata cibiya da aka ware ta horar da matasa akan ilimin kimiyya da fasaha
eh kwarai kam naji dadin wannan program da aka yi saboda an koya mutane wasu abubuwa da dama wasu sun je sun koyi jaka wasu sun koyi takalma akwai wata uwata da ta taba participating din wannan abin naga muhimmancin wannan abin
malama Maimuna wannan guri da suke magana na koyar da ilimin kimiyya da fasaha a nan jihar Katsina mun ga hada mata a ciki
yawancin matan nan yawancin su matan aure ne kana ba su da wanda ba su da aure ba su da yawa a cikin su so yawancin su sukan samu dama daga wajen mazajen su su bar su su je su koyi aikin nan idan suka koya wasun su ma mazajen su ke taimaka musu kan ba su jari amma wasun su kuma ba su da daman da mazajen su za su taimaka musu kuma gwamnati su dan kara akan kokarin da suke yi su dan dinka ba ma matan jali directly ba wai a ce sai ya bi ta hannun wani kamun ya samu wani abu
akwai lokacin da gwamnati take cewa ba za ta baka ba har sai ta ga kwazanka wani lokaci gwamnati tana ba da waɗannan abubuwa nan take zaki ga su waɗannan wanda aka ba domin su taimaki kansu sun saida to ke me zaki ce dangane da haka
to ai wani lokacin saboda wasu ba su san muhimmancin abubuwan da suka koya ba tunda dan ni naje na koyi abu an yi min kyauta an bani jari sannan saboda me zan saida ai ban ga dalilin saida shi ba gara in zo in amfana da shi kila ma a cikin amfanin da nake yi ko yaya ko ƴan uwa ko kuma na waje ma su zo su ma su koya ai na tallafa ma wasu
malam Iro su waɗannan matasa da dai muke wannan shiri domin su kuma ake duk wasu abubuwa domin su kana ga akwai wata rawa da za su iya takawa su kashin kansu ko ta fannin kirkira ko ta wani abu domin shi ilimin kimiyya da fasahar nan a samu wata galaba a kan shi
hakika matasa suna da rawar da za su iya takawa dangane da wannan maudu'i da muke magana a kan shi domin matashi idan ka bashi ko ka horar da shi akan wani abu na sana'o'i
hakika tamkar ka horar da al'umma ne, kuma zai taka muhimmiyar rawa ko kuma zai bada gudunmawa 100%. Yanzu misali idan muka dau irin matasan mu da zaka ga suna yin walda haka, kaga wata kimiyya ce ko kuma wani technology ne ko wata fasaha ce suka koya tun da dadewa, sun zo kuma suna bayyana ta ga jama'a. Zaka ga matasa idan ka je wajen da ake walda, yawanci tsantsan matasa ne zaka gani. Zaka ga wani ya kera engine walda, wani ya kera engine da ake murzar ake bambare shinkafa, wani ya kera engine da ake murzar taliya wannan shinkafa da sauransu. So duk irin wannan zaka ga matasa suna bada gagaruma rawa ko gudunmawarsu dangane da wannan bangare. Abu ɗaya nake so yanzu in naji abokan tattaunawa ta suna ta magana akan gwamnati, akan gwamnati. Gwamnati hakika tana taka rawar gani, domin kuɗin da take kashewa a wannan bangare Allah ya yawa da su. Abinda nake so kawai iyayen matasan nan su dau abin da matukar muhimmanci, sannan kuma su kansu matasan su dau abin da muhimmanci. Kada su dogara da gwamnati cewa ni na je na gama NCE ko na gama degree gwamnati za ta ban aiki. A'a, je ka koyi wannan sana'a ko kuma wannan kimiyya da fasaha, domin me sana'a ce ta har abada. Akwai makarantun mu wanda na gwamnati ne, akwai bangaren da ake koyar da wannan kimiyya da fasaha din, akwai nan gwamnan college pilot suna da bangaren da ake koyar da technology. So ina so in ba gwamnati shawara a wannan bangaren ta zo ta kawo kuma ta tsoma hannunta dumu-dumu a wannan bangaren. Akwai yaran mahazikai a wannan bangare wanda za su iya koyan walda, za su iya koyan kafinta da sauransu. Akwai bangaren da ta dauka na technology, yara suka kirkiri ko in ce aka koya masa yadda ake kera kujeru. In ka shiga cikin makarantun mu nan, in muka dau gwamnan college Katsina, gwamnan college Funtuwa, yara ne tsantsa aka koya musu yadda ake kera kujera da bench, kuma aka fiddo su a practical din yaran. Kawai yaro da a sati da sai da ya kera ko in ce ya hada kujera guda 15 sakamakon wannan horo da aka ba yaro. To malaman su sun taimaka kwarai wajen horar da su wannan bangaren. So ina son gwamnati ta shigo ko ta kara kaimi wajen wannan bangaren. Akwai yaran mu waɗanda hazikai ne a bangaren kere-kere ko in ce kimiyya da fasaha.
Yadda shi Malam Bala yayi wannan magana na ta yadda matasa za irin rawar da suke badawa har shi irin ilimin na kimiyya da fasaha yake bunƙasa, naji a cikin bayanin shi hake magana irin cibiyoyin na koyar da sana'o'i, wanda a wa'annan cibiyo akwai kusan guda 18 a wannan jihar Takas. Hajiya Maimuna, na kaman mata ba su san zuwa irin wannan cibiyoyi.
Abin da yasa ba su san zuwa, maybe saboda suna tunanin ko sun gama abun ba za su samu waɗanda za su tallafa musu ba, ko kuma koma sun yi production idan a ce ta samu ta yi wani abu to ba ta da wanda zai siya. In ta samu za ta yi, in ba ta samu ba sai ta samu matsala. Tana iya samun matsala akan abin da ta yi producing, tun daga nan ma za ta fara cewa anya wannan abun zai yi hukuwa.
To masu haro duka a nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa a wannan zaure namu na yau da gobe na wannan rana ta Talata.
To madalla, gaskiya kam harkan kimiyya a kasashen Afrika ana samu, duk da dai akwai kalubale amma ana samun ci gaba. Ba kamar yanzu ma inda fasahohin nan da abubuwa zaka ga mutane suna kokarin yin kirkire-kirkiren su, kuma matasa ma fana kokari.
Ya musamman kinga a kasar Kenya akwai wasu mata da suka kirkiro wani
manhaja
ko
yin tasiri.
Ya na yin tasiri
haka ne, wanda mata
kokari sosai, wanda kuma ya kamata a ce masu hannu da shuni da kuma gwamnati su kara taimaka musu wajen kokarin bincike.
Haka ne kan aiko ba ma sai ka tsallaka ba kasar Kenya ba, ko a Kano ka tsaya hafiz mutane na kokari. Zaka ga yanzu ma ko harkan irin furniture haka zaka ga inda ake kokarin yi. Zaka ga na Najeriya ba shi da bambanci da kasan waje
sosai, ma
ramu ma yafi karko da komai.
Saboda yanayin katakoyen namu da sauransu,
a ci gaba da bude makarantun fasahu da kimiyyan, kuma sannan a ci gaba da bada tallafi.
To madalla, yanzu bari mu sake komawa wajen wakilinmu Zahraddin Sani domin mu ji ta bakin wanda zai mana fashin baki, Malam Yazid Ahmad.
To a wannan shiri na yau da gobe tare da ni shine
Malam Yazid Ahmad.
wanda wani masani ne akan harkokin kimiyya da fasaha kuma mai fashin baki a wannan bangare. Malam Yazid, akwai wasu abubuwa ne da suke tasowa na bangaren ilimin kimiyya da fasaha, zaka ga kaman muna kallon wace irin rawa matasa za su iya taka domin a cimma gaci a wannan bangare.
Rawar da matasa za su taka a wannan bangaren tana da yawa, saboda baki daya ci gaban na shi science technology din ai kan matasa yake, saboda duk wayennan scientist din nan da ake magana su sa Isaac Newton tun suna matasa kaji suka fara dauka a kibla. Okay, ni ho ga bangaren da na karkata ke wannan tunanin kana ya za ni taimaki al'umma, saboda shi da an yi wannan magana kaman dan siyasa ne yake ta kokarin ya zai siyasa shi, su wayennan scientist su kuma ya za a soka kama mutane wannan din su kamar yanzu wannan microphone din dake hannuna ai wani ne ya kirkire ta ko ba haka ba, kuma za a sama mutane wanda kaji mutane al'umma dubunnai dubunnai za su amfana da wannan abin da ka kirkira, saboda shi yasa kake ganin dole ba yanda za a yi wannan abin daga matasa daga nan dama ake farawa. To dole matasa ya kamata ka san me potentiality naka, that is me wa ina daman maki kace wata wato ta wannan Allah ya yi ma wata baiwa Allah ya yi ma in ce wata baiwa Allah ma mu na Africa mu mutanen mu da an ce magana baiwa a an dauka sai wanda ya je makaranta shine wanda Allah ya yi ma wata baiwa ta kimiya da fasaha, a'a ba haka bane ba, baiwa kimiya da fasaha a kowa wannan sector kowace area ana bukatar wannan abun. Kamar yanzu in zan har da koma kamar daki bayan daki zaka ji a yanzu kamar yanzu zuwa watan February akwai a Turkiya akwai competition da ake na kito da kimiyyai kiwon dabbobi, wannan akuya da kake ganin karena wannan bunsu da kake ganin karena wannan rago wannan sa wannan wai abinda ake magana ana zuwa exhibition ne kowa ya hidu wannan oke gasa na watan shi takwas ga girman da yake dan bunsuru na watan shi takwas ga inda yake akuya ta wata hudu take haihuwa, duk wannan abin tsayawa ake a duba ai wannan abin wanda ko a kauyayen mu da mutanen mai suke ganin su na karkara ne su kansu za su iya su yi wannan tunanin ya za a kai kokari ka san yanda ake hada shi wannan abin. Ai shine kimiyya ba wani abu ne, ba dole sai a sai na kawo wani inji ba sai ne kaza, a'a kimiyyar gata nan wannan miya da ake ta cin abinci kimiyya da fasaha ce, saboda akwai food technologies ai ko ba haka ba. To ya za a yi ko a bangaren mata za ki tsa oke ya za a yi wata miya wadda take da amfani, misali yanzu ga cutuka da a wannan miyar tawa in kana shan ta diabetes ba zai kama ka ba, in kana shan waccan miyar hawan jini ba zai kama ka ba, ba kimiyya bace ba. To amma sai mutanen mu sai su dauki abin da an ce kimiyya da fasaha sai mutun ya hararo can abin da ya samu babban matsalar da muka samu mu kasashen mu na Africa, mu ba mai da documentation ba, wato ba mai da mu rubuta abu ba, kawai za ka ga mutum a yana magani maganin gargajiya, a'a dan shi kanshi wanda ya haifa bai da fadi mai sirrin ba, ballantana har ya rubuta hadi ma fa ballantana har ya rubuta kila wani ya sa ta ya gani. To su kuma wayannan saboda suna duba al'ummar da za su ce maka suke yin wannan abin, to shi yasa za ka ga duk shekara a watan da ya wuce za ka ga an bada Nobel ta physics ta medicine ta me da sauransu, ba dan komai bane ba, su wayannan kungiyoyi ne suke ganin okay to duk wanda ya ma duniya wani kokari bayan lokaci kaza ya kamata a tattaro, dan mutane sun sanin Nobel Prize for Peace kawai ta zaman lahiya mutane suka fi sani, a'a akwai ta physics akwai ta chemistry hatta economics, saboda shi economics da kake ganin shi baki daya duk kasar da take son wayannan abubuwan su gaba ana ba masu economics ne su yi mai jagoranci, saboda su abin da yasa shi wannan kimiyya da fasaha yana tiya ne da economy, saboda ba dan komai ba yanzu a ce okay da in za a kai ma wasika sai ka je gidan waya ka sa stamp kai kaza, amma yanzu duk inda kake in ina so in tura ma wannan sakon rubutacce da sa hannuna da komai minti daya yawa na tura mashi, amma wancan kila ina a kauye ne garin mu babu wannan box, sai na shigo mota na zo babban gari ba ko ina first office din suke ba, amma yanzu duk wayannan abubuwan saboda zone technology suna ganin an ga chaos duk an wuce wannan labarin. To ya kamata mutanen mu su tsaya su fahimci wannan abin, wannan kimiyya da fasaha ba ta kowa bace ba, ta mace mu da muke cikin ta ba kuma wani kayan gabas bane ba, kai kanka kowa zai iya yayin shi.
To a matsayin ka na mai fashin baki, su matasan wace irin rawa kake ganin za su iya takawa na ganin cewa an samu ci gaba a wannan bangare na ilimin kimiyya da fasaha musamman a waɗannan kasashe namu na da suke tasowa na Africa?
Muna tare da wani dan China a wata ƙasa da muka je wani conference haka, sai ce shi he thought ɗan Africa yana tsammani su ɗan Africa kawai rawa suka iya da waka, shi kawai wannan din shi kenan, sai nake ce mai ba haka bane ba, mu ma Allah ya mana baiwa daban-daban, babban matsalar mu mun dan yi drilling ne daga shi mentor ɗin, mun dan kauce ma hanya ne. To su matasan in ka lura saboda ana ganin wayannan su suka zama available kasan in ka zo ka rasa yanda zaka yi Mr. Available zaka tai yanzu ka ga magana film din rawa ba wani waye baka da matsala zaka shiga sabgar rawa ba wahala in ka hada da su wancan area in yanzu kwalle ce kusan ko ina hilin kwalle ne to amma su mutasan ya kamata mumi makan makarantun ta nasu ina ce mai makan makarantun ta nasu yanzu in ga kalla wannan World Cup da ta wuce an zo da wasu technology wani video referee kaza kaza goal line wannan kaga duk wasu abubuwa ne wanda kai kana wajen nan kaji ake ta kawo wannan gadget din nan wanda mu har yanzu mun kasawa mu gane me matsalar mu kwara ɗaya ce motivation mu malamai ne ya kamata a ce duk abin da zakai kai kokari ka san ka sa yaro hanya ta gari komi zakai saboda shi wannan yaron in baka sa hanya ta gari ba kaji kaje ka rubuta ka aje shi zai koya ma danka in shirme kai mai shirme za ka gani to ya kamata mu tsaya mu kallo wannan area wadda su yaran nan kaji musasu kan foundation duk wannan abu da ake ganin suke yi wallahi 80% ba matsala su bace matsalar mu tana da yawa mu malamai na bi masu matsala iyaye mu matsalar mu tunda an ba mu su yawa tunda mu an ba mu su amana to me ya kamata kaji sai mu ce to wannan amanar da aka ba mu da gwamnati iyaye suka ba ita to amma mu kadai ba mu ya sauke wannan amana sai su ma iyayen nan sun shigo ciki saboda duk sadda aka sa yaro kan wani tsari ya kamata iyaye su ba da duk wani taimako nasu na matsayin su na iyaye wanda su suka haifi yaran nan kaji ba wanda zai fara cin albarkacin yaran nan kamar su to ya kamata su taimaka masu su gane wannan matasan nan kaji suna da baiwa da Allah ya masu kuma ana bukatar baiwan nan saboda ba wai yanzu kawai yanzu sai ga mutane ma an tai gona kaji wai kilomita 1 kaji ka tai da mutan 30 ana ta aiki duk an wuce wannan abin ya kamata ita gwamnati ita kanta ta shigo sosai particularly saboda mu noman nan muka samu gaba a areoyin mu to technology din mu ya kamata mu yi relating din shi to areoyin da muke ya kamata mu yi relating din shi to areoyin da muke to har yanzu ya kamata ita gwamnati a nan wajen saboda duk yanda za a yi kai ma sai ka samu abin nan yawanci in zaka zagaye jihar Katsina ko in ce ma ba wai jihar Katsina ba kusan Najeriya duka da wahala ka samu malamin da aka koya mai robotics wato shi wannan robotics din shine yanzu ilimin da ake yayi a duniya daidai na ga san dan fara yin nano technology amma shi robotics din yana da amfani saboda shine zai sa abubuwan mu su dinga sauki saboda ai muna kirkire-kirkiren ba ba mu ba amma duk sai da muka yi kirkira za ka ga tamu ta zo da tsada ba dan komai ba saboda technology din da muka yi amfani da shi ne tsada ne to ya kamata ai kokari a kawo abubuwan da zai sa dan aka kirkirkiran zai dinga bada riba mai kyau saboda in sai ka hada in ka hada quality din kujira wannan da ake yi in ka hada ta da ta wanda ake daga Italy za ka taka an yi kashe mata kudi kuma kusan kudin su dai da wacin ta Italy din ina tashi sai wace zan saya sai an ce ta Italy zan saya in dan ciki kadan yanzu in kara da wannan noman kamar shinkafa da shi mai girma shugaban kasa yake ta kokari yayin wannan ya kamata su masu kudaden mu su shigo cikin wannan harkashi ba gwamnati kade ba duk inda ake wannan abubuwan nan science and technology din nan za ka ga gwamnatoci ba wai suke yi ba individuals ke annual science day aka tsana in celebrating dinta rana asabar din ta wuce miliyoyi gwamnati ta kashi duk yaran da ya jojo nan gwamnati ta ba shi kyauta duk yaran da ya wannan abin kuma daga cikin yaran nan za ka ga yara tara suke qualifying kamar daga nan shi ya funtuwa amma yara biyar mata ne abin mamaki kaga abin matan su ma suna da zaddan amma abin da suke bukata suna bukatar taimakon iyaye da gwamnati da kuma su al'ummar da muke ciki saboda sacrifice ne baki ɗayan shi baki ɗaya wannan zaman da ake na wannan abin wallahi sacrifice ne to ya kamata kowa ya hakuri ya sacrifice din gaba an ji dadin kamar yanda sauran kasashe suka yi kokari suka yi wannan sacrifice din kaji a suka cimma inda suke to mu ma ya kamata fa mu kulle ido mu jajirce mu sacrifice din time din mu
to haka ne ba kaga kamar yanda wannan yayin bayani kwaleki gwamnatin jihar Katsina ta yi wani taro da ta tallafa ma matasa ta harkan kimiyya da fasaha
musamman dalibai ma yake magana kin san ƴan makaranta
haka ne to da a ce za mu ci gaba da irin wannan ka gani da za a samu ci gaba sosai
sosai ma kwarai da gaske
jihohin su ma su dinga koyi
da kuma masu kuɗin mu su ma su ringa tallafawa matasa haka
ne wanda Allah ya ba su basira sosai kawai taimako suke nema sai kaga abun nan duniyar ta canja gaba daya kamar yanda aka samu ci gaba a kasashen nan
ya kamar kin ga Sokoto ma akwai wani matashi da ya kirkiro wani abu shi ma haka wanda naga labarin gwamna shi ma gwamnan jihar ya taimaka masa
ya taimaka mishi to jama'a duka ana muka kawo karshen wannan shirin a madadin kowa da kowa muke cewa sai gobe idan Allah ya sake dawo da mu a huta lafiya.